تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا أولنا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مغلقة لكينا تكين غرم بوتي أجهر بوتي أولنا يمتي نلهدي yau tara ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da 4 ga watan 6 miladiya ta 2017 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma to tafsir surati Maryam wanda za mu fara da ansa tambayoyi kamar yadda muka saba kafin mu ci gaba da tafsirin ayoyin wannan sura. Akwai wanda ya rubuto yake tambaya ya cewa ya halatta ya rage shekarunsa saboda ya yi NYSC, wato shi so yake ya yi NYSC din, wasu suna so su guje mata, shi so yake yi saboda almanno salwa da ake bayarwa. Don ba haka ba, to menene abin sha'awa har da zaka yi ƙarya saboda kai? An haife shi 84 ya maida shi 89, wannan ba daidai bane, in kai haka kai laifi. Duk abin da aka ce ga sharadi, ga kuma waɗanda aka ajiye abin don su, kai dabara don ka shigar da kanka alhalin baka ciki don ka samu wannan abin, to ba halal ɗinka ka nema ba. Saboda in kai haka, da farko ka yi ƙarya, na biyu kuma ka ci abin da ba naka ba. Sai wani kuma da yake tambaya cewa wani ne ya yi cinikinsa, aka sallama masa ya tafi ya ɗauko kuɗin ya biya, kafin ya dawo sai sannan ya kasa, wato ya mutu. To wane ne ciki ya yi asara, shi mai sayarwar ko shi mai sayan? To a ka'idar ciniki, dan ka ce ka saya, an ce an sayar maka, bai tabbata ya zama naka ba sai ka karɓa. Sai ka karɓa abin ta hanyar da ake karɓar irin wannan abu. Akwai abin da in ka karɓi takardunsa ka karɓe shi, ba ɗaukowa za a baka ba. Akwai abin da sai an ɗauko an baka. Akwai abin da nan gurin inda ka sai shi nan yake zai ci gaba da zama, kuma ka karɓa saboda wata hanya ta tabbatar da karɓar. To kamar sa, in yana hannun mai shi bai sallama maka shi ba, to bai zama naka ba tukunna. Dan dai kawai ya ce ya sayar maka, ka ce ka saya, baka ma ba shi kuɗin ba, bai karɓi kuɗi ba. To a irin haka, in wani abu ya samu, sannan shi mai alba'i shi ne ke da abin, shi ne ke da zaman. Saboda a wannan yanayi kai ma bai halatta ka je ka yi ciniki da wani ba ka sayar masa, bai halatta ka je ka sayar ma wani ba, baka karɓi san ba. Inda za ka da ka tafi sai ka gamu da wani a hanya yana neman sa, kai nan ka yi cinikin sa 100,000 sai ka ga wani yana neman sa, sai kuka yi ciniki ka ce masa ina da wani sa mai kama kaza, ko wataƙila ma da wani irin shi kusa da shi, ka ce kamar wani son can da kake gani, nawa ka saya? Ya ce na saya 150,000. To bai halatta ka sayar masa, ka karɓi wannan kuɗi ba. Saboda baka karɓi san daga gurin wanda ka saya ba, bai zama naka ba, ba ka da zaman ɗinsa. Shi ya sa ƙa'ida ce mashuriya, kuma an yi ijma'i a kanta, al-kharaju bid-daman. Kana cin ribar abu yayin da ya zan za ka biya, za ka ɗau asararsa. To kaga ashe wannan zaman ɗin, tunda ba a hannunka yake ba, to ba kake da ribarsa ba. To haka nan asarar ma ba a hannunka take ba, tana gurin shi mai abin. Sai kuma wanda yake tambaya game da miƙe kafa lokacin karanta alqur'ani ko kuma ko karanta wasu littafai na musulunci ya ji wasu sun ce ba kyau babu wani dalilin da yake miƙe kafa dan zaka karanta alqur'ani ba kyau babu wani nassi duk wani abin da zaka ce zunubi ne sabo ne ba zai yi ka fada haka kawai da ijtihadi ba kawai wani ya ce ya ijtihadi ya gano ba tare da yana da nassi na alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka babu kuma wani nassi da ya nuna cewa dan ka miƙe kafaka kana karanta alqur'ani ko ka miƙe kafaka kana karanta sahihul bukhari ko wani littafi na musulunci kai wa Allah laifi babu nassin da ya nuna haka la a cikin alqur'ani wala a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka tabbatar da abu kaza laifi ne yana buƙatar nassi sai kuma wanda yake tambaya akan sunnatul wudu wato mutumin da zai yi alwala yayi raka'a biyu yake tambaya game da falalarta falalarta hadisi sun zo na annabi sallallahu alaihi wasallam da suke nuna falalar sunnatul wudu kamar hadisin Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu yake cewa da yake cewa yace aka masa ruwan alwala aka kawo masa yayi alwala kamar da hadisin yazo ya sifanta yadda yayi alwala sannan sai yace man tawadda na annabi sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan alwalan sai yace man tawadda nahwa wudu'i hadha thumma salla rak'ataini thumma salla rak'ataini la yuhaddithu feehima nafsuhu إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan alwalar da nayi kuma yace duk wanda yayi wannan alwalar sannan ya tashi yayi sallar raka'a biyu bayan yayi alwala ba tare da yana waswasi cikin sallar ba to Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na laifukansa akwai hadisi a cikin wanda yana cikin sahih muslim akwai hadisi ma har ila waqtin sahih muslim hadisin Uqbah ibn Amir wanda yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada hadisi annabi yayi nisa ga bayar da hadisin sai ya ji shi yana cewa babu wani musulmi da zai yi alwala ya kyautata alwalar sa ba min muslimin yatawaddau wa yuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu wa yusalli rak'ataini muqbilun biwajhihi wa qalbihi illa wajabat lahu aljanna yace sai naji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa babu wani musulmi da zai tashi ya alwala ya kyautata alwalarsa sannan ya tashi ya salla raka'a biyu face yana mai fuskantar Allah da zuciyarsa da fuskarsa wato yayi salla raka'a biyu cikin kamala cikin nutsuwa yace face an wannan aljanna ta wajaba gare shi haka ne akwai hadisin Bilal yayin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya shiga aljanna aka kai shi aljanna tafiyar da aka yi da shi aka nuna masa aljanna to sai ya ji motsin tafiya sai ya tambaya motsin tafiyar wane ne wannan sai aka ce masa motsin tafiyar Bilal a aljanna sai kuma ya ga wani babban gini babban gida ya ce wannan fa aka ce masa ai wannan gida na wani mutum ne yace to ai ba mutum ne ce na wani balarabe ne ce to ai ba balarabe ne ce na Umar ibn al-Khattab ne to shine da yazo yake tambayar Bilal cewa wani aiki ne yafi kwadayin cewa Allah zai masa sakayya a kansa ce to shi bai san wani aiki da yake yi ba ya dai san cewa duk sanda zai alwala to zai tashi raka'a biyu shi wani abin da ya sani kenan a watar wayar yake cewa bima sabaqtani ya bilal il janna da me kake haka riga da zuwa aljanna ce ya rasulullah ni dai na san in dai na yi alwala to zan yi raka'a biyu to wannan ita ce suke cewa sunnatul wudu ka yi alwala ka tashi kai raka'a biyu mai tambayar yana tambayar cewa to idan ya zama na akwai abin nan rawatib faratib abin nan sallah cikin rawatib fa za ta wadatar ita wannan sunnatul wudu shine kai alwala ba wai ka tashi wata sallah bace a'a kai alwala ne dan ka zan cikin dahara ko da yaushe to amma dai ba za ka zauna ba bayan wannan alwala sai kai raka'a biyu ita wannan ita ake nufi ba ita ce ba ta cikin rawatib rawatib waɗannan salloli ne daban ita wannan sallah ce da kai ta rako'i ne biyu da kai saboda kai alwala to wannan shine falalatta yake tambayar cewa to za a iya jinkirta saboda larura to ban san me yake nufi za a iya jinkirta saboda larura ba dai kai alwala ka samu lokacin alwala za ka samu lokacin raka'a biyu in kuma har baka samu kai bai za mu ba cewa kai wajibi bace ba wani abin da ya zama wajibi a ciki abu ne na falala in baka samu ba yanzu gobe in kai sai kai an jima kai alwala sai ka yi raka'a biyu ba wai cewa kai dole sai an yi ta ba sai wanda yake maganar yana fama da warwarewar alwala idan zai alwala to ba zai dau lokaci ba zai warware za ta warware to wani lokaci aka zo sallar asham in dai zai alwala aka fara sallar asham za ta warware to yana fama da ko dai salisul baul ko wani abu mai kama da wannan wanda yake yawan warware masa alwala to musulunci ya yi rangwame akan wanda yake irin wannan larura ana buƙatar sa duk sanda zai yi wata zai yi ibada da take da buƙatar alwala yayi alwalar to amma in yana yi koda wannan abun da yake warware alwalar ya same shi ko rihi ne ko bawali ne to kada yanke abin da yake na ibada ya ci gaba har ya gama wannan aikin da yake na ibada in kuma wani ya zo irin sa ko wata sallar ta zo to sai ya sake mata alwala wannan shine abin da musulunci ya zo da shi dangane da wannan sai wanda yake tambaya game da mutumin da zai nemi aiki da takardun da ba nashi ba da dan uwansa to wannan in ya karbi nemi aiki da takardun da ba nashi ba wannan aiki haramu yake ci duk wanda zai karbi takardun wani ya dauke shi aiki akan shi ne mai wannan takardun a duba takardun nan a ga cewa eh yayi kokari kaza kuma dama irin sa ake nema alhalin ba shi bane wannan da'awar abinda ba naka ba annabi yana Allah subhanahu wataala yana cewa wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu suna son a rika yaba musu da abinda ba su suka yi ba annabi yana cewa al mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbay zur duk mutumin da zai rika yin kafafa da abinda ba nashi ba kamar mutumin da zai samu kayan da ba nashi bai saka yana tinkaho da su kaga aikin banza ne kayan aro ko tabuwa ta ƙarya da ba taka ba saboda haka haramun ne algush ne nabi yana ban gashana fa laysa minna haka bai halatta ba ka dauki takardun wani ko na wanka ko na kaninka ko na abokinka ka je a baka aiki da wannan takardun a duba a baka aiki da wannan in an baka aiki ne saboda an gwada ka akan aikin ka je da takardun akwai inda zaka je da takardun a ce mu ba takardun ne suka dame mu ba takardun ka ne suka dame mu ba ka zo mu gwada ka mu ga abin da muke so ka yi mana ka'iya sai aka zo aka gwada ka sai aka ka'iya sai aka dauke ka shikenan wannan ya halatta ka ci abin da aka baka ba an dauke ka bane dogaro bisa takardun ka an dauke ka ne bisa iyawarka kai kasashen da ba ruwansu da takardunka in ka ga makaranta ma kana zuwa interview za a ce a ji takardunka za a zo koyi a ce kai abin da ake so a kai a gani in kai akwai wanda ya ce an dauke shi a irin aiki har yau ana biyan sa ba a tambaye shi takardunsa ba tunda yake aiki shekara da shekaru ba a taba tambayar sa sai dai promotion kawai ake masa wani kuma ya zo da kayan takardun file guda an kore shi saboda bai iya ba wasu takarda ce kawai ta ce sun iya amma kuma su ba su iya ba saboda ka idan gwada ka aka yi aka dauke ka ba an dauke ka bane based on wannan takardun to abinda kake ci halal kake ci sai maganar wanda yake tambaya akan maganar kaurecewa mai laifi a kaurecewa mai laifi wani irin laifi ne zai a kaurece masa wani laifin da yake laifi ne na saban Allah da zai zo na bayyana shi a cikin jama'a ana gani ana masa nasiha baya ji to idan kaurecewa za ta yi amfani ana iya kaurece masa idan kaurecewar da zai masa za ta yi amfani to sai a kaurece masa amma in ba za ta yi amfani ba watakila ma za ta ba shi dama ya ci gaba da abin da yake fiye da yadda yake a farko, to a nan ba a so a ƙaurace masa. Akwai wanda in an ƙaurace masa zai ji zafi, abokansa duk gaba ɗaya su daina harka da shi, a daina kula shi, a daina masa magana, to abin zai masa ciwo. To wannan sai a yi masa haka don ya zan ladabtarwa gare shi. Akwai wanda shi daman so yake a ƙyale shi, ana ƙaurace masa shi kenan a kansa ta yanke saƙa, sai ya ci karansa ba babbaka. To irin wannan ka a ƙaurace masa, a nace masa, in an kula ƙaurace wa yake so. Akwai wanda kuma ya fi ƙarfin ka ƙaurace masa, saboda mai, saboda akwai wani abu da yake haƙƙinsa a kanka, kamar uba, ka ƙaurace ubanka gaba ɗaya, ba ka yi komai laifinsa, haka za ka haƙura, ka yi ta masa ɗa'a. Allah ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kada ka bi su akan shirka, amma kuma ka zauna da su lafiya. Kan abin da za su sa ka kai na laifi, kakka yadda ka yi laifi, ka saba wa Allah, amma kuma wannan bai baka dama ka guje, ka gudu ka kyale su ba, sai dai idan kaga cutar da kai za su yi. To wannan kuma shine zai sa ka bari, ka bar su dan za su cutar da addininka. Amma in ba wannan ba, to za ka ci gaba da haƙuri da su. Akwai wanda in ka ƙaurace masa kai za ka cutu, ba shi zai cutu ba, da cin ka da shan ka da komai naka yana ƙarƙashinsa, to ka gudu ka je ina. Kana ƙaurace masa kai za ka azabta kanka, maimakon ka hora shi kai kake hora kanka. Kaga wannan dole ka haƙura. Sai tambaya game da sallah a gurin da ake ɗaura ƙananan dabbobi. An tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam game da sallah a gurin da ake ɗaura ƙananan dabbobi, ya ce babu komai. Annabi ya halatta yin sallah a gurin da ake ɗaura ƙananan, ya hana a yi sallah a inda ake ɗaura raƙuma, marabidul ibil. Amma warakhasa fi salati fi marabidul ghanam, mata'inul ibil ko marabidul ghanam. Mata'inul ibil sune gunda ake ɗaure raƙuma, su ma ba wai saboda najasa ba ne, kakka ɗauka ko saboda bawalinsu ko kashinsu najasa ne, a'a, bawalin raƙumi da kashinsa ba najasa ba ne. Shi ya sa ma aka halatta a sha don magani. An yi haka ne saboda gurin shaiɗanu, gurin matattarar shaiɗanu ne, inda raƙuma suke, to gurin zaman shaiɗanu ne. Saboda haka bai kamata ka shiga gun kana sallah ba, kada wani abu ya cutarwa ya same ka. To amma banda marabitul ghanam, su wannan ana iya sallah a inda ake ɗaure su. Da ƙarshe akwai wata baiwar Allah da ta ba da taimako na atamfofi da wasu kayayyaki na maza don a taimaka wa marayu. Saboda haka mai mata addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mata da mafi alkhairin abin da ta yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauya mata mizaninta da su. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya su zan cikin masu cetanta ranar gobe kiyama. Kuma duk waɗanda suke da niyyar aikin alkhairi irin wannan, Allah ka ba su damar yi. Ubangiji ka karɓi ayyukanmu masu kyau. Wannan baiwar Allah ta buɗe ƙofar alkhairi, duk ga wanda yake da halin taimakawa ƙofa a buɗe take. Kamar yadda aka sani, an saba karɓar taimako da ake taimakawa marayu, musamman ma ga sallah tana zuwa, za a so a musu abin da za su farin ciki kamar ƴaƴan masu ƴaƴa. Saboda haka sai a ci gaba da taimakawa. Allah subhanahu wataala ya ba mu lada. Bismillah malam.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wasalamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya.
To anan muka tsaya. Wassalamu alaihi yawma wulida, aminci ya tabbata gare shi ranar da aka haife shi. Wa yawma yamutu, da ranar da zai mutu. Wa yawma yub'athu hayya, da ranar da za a tashe shi da rai. A jiya mun ji yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana sifofi da ya albarkace Yahya alaihi salam da su. Allah ya albarkace shi da sifofi waɗanda dukkaninsu sifofi ne na jagora, wanda zai yi jagoranci kuma a samu nasara cikin jagorancin nan nashi. Da muka ce irin waɗannan sifofi wajibi ne a samu kwatankwacinsu, ba mu ce a samu kamarsu, wani annabin Allah ne. to amma dai a kwatanta abinda zai yi a kwatanta cikin sihofin sa akwai sihofin da asasi asiyasiya ne dole a same shi ga shugaba to daga cikin irin sihofin da ya samu wanda ba kowa ne zai samu wannan ba sai wanda Allah subhanahu wataala ya so shi da babban rabo tace wannan sifa ta takwas wa salamun alaihi aminci ya tabbata gare shi wasu malamai suka ce anan sallama ce ubangiji yayi masa sallama ce ubangiji yayi masa sallamar ubangiji ta fita kowa duk wani wanda zai baka sallama fata ce yake fata ne yake yi maka amma ubangiji in yace wa salamun alaihi to magana ce tabbatacciya da babu sofanan shakka a cikin ta duk wanda yace maka assalamu alaikum yana maka fata amma ubangiji in ya fada to wani tabbataccen abu ne yake fada dangane da kai da haka wasu malamai suka ce gaisuwa ce ubangiji subhanahu wataala yake masa wacce tafi komai wasu daga cikin malamai suka ce assalamu assalamu ana nufin al'aman ana nufin aminci to gaisuwar Allah subhanahu wataala ai cike take da aminci shi yasa al-Imam Shantiti yake cewa babu wani bambanci tsakanin wanda zai ce gaisuwa ce daga Allah da wanda zai ce ana nufin aminci duk abu ɗaya ne saboda gaisuwar ubangiji subhanahu wataala cike take da aminci wanda Allah subhanahu wataala yayi masa sallama to ya gama samun aminci saboda yake cewa salamun alaihi yawma wulida aminci ya tabbata gare shi ranar da aka haife shi wato ya samu kubuta daga dukkan abin da zai cutar da shi daga dukkan abin da zai masa ciwo ya kubuta daga wannan a cikin waɗannan yanayi guda uku yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya ranar da aka haife shi da ranar da zai mutu da ranar da za a tashe shi yana da rai wannan yana nuna cewa ya samu kubuta daga sharrin shaydan ya samu kubuta daga ukubar Allah subhanahu wataala a nan duniya ya samu kubuta daga ainihin wuta ranar gobe kiyama kuma yana daga cikin waɗanda za su shiga darus salam ita ce aljanna Sufyan ibn Uyayna alaihi rahmatullahi yake cewa awhashu ma yakunu al-khalqu fi thalathati mawatin wurare uku halittu sun fi shiga cikin halin tsoro da kewa a lokuta guda uku sun fi kowane lokaci kewa da tsoro ga halitta yawma wulida ranar da za a haifi mutum ko yawma yuladu ranar da za a haifi mutum fayara nafsahu kharijan mimma kana fihi yaga ya fito daga rayuwar da yake ciki kafin a haife shi wa yawma yamutu da ranar da zai mutu fayara qauman lam yakun ayanahum yaga wasu mutanen da bai taba ganin su ba sannan kuma yawma yub'athu da ranar da za a tashe shi fayara nafsahu fi mahsharin azim ya tashi yaga kansa cikin wani babban gangami da bai taba ga irin sa ba to babu wani lokaci da mutum yakan shiga kewa da tsoro da fargaba irin cikin waɗannan lokuta guda uku to shine Ibn Uyayna rahmatullahi ta'ala alaihi yake cewa fa akrama Allahu fiha Yahya ibn Zakariya fa khassahu bis salami alaihi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama Yahya dan Zakariya a cikin waɗannan lokuta guda uku ko a cikin waɗannan yanayi guda uku ya keɓance shi da sallama ce wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya al-imam ibn qayyim al-jawziya alaihi rahmatullahi yana cewa sirrin da yake cikin keɓance waɗannan lokuta guda uku lokacin haihuwa da lokacin mutuwa da lokacin tashi domin hisabi yace shi aminci ana shiga matsananciyar buƙatarsa lokacin da ake tunkarar wani abu na halaka ake tunkarar wani abu na bala'i na tashin hankali a lokacin kowa yake buƙatar ya samu aminci babu wani lokaci da mutum ke buƙatar ya samu aminci kamar irin wannan lokaci ce gashi nan yana fuskantar wani abu ko wani yanayi wanda akwai halaka cikinsa to waɗannan gurare guda uku duk suna kunshe da wannan shi yasa lokacin da yake cikin ciki yana cikin kwanciyar hankali da cinsa da shansa Allah ya hore masa, baya fargabar komai yana cikin mahaifiyarsa. Amma da zarar ya faɗo duniya, to yanzu ya faɗo cikin wani yanayi wanda zai gamu da abubuwan tashin hankali iri-iri, zai gamu da bala'i iri-iri, zai ga cututtuka daban-daban. Saboda haka da zarar aka ce an haifi yaro, an haifi mutum ya zo duniya, to shi kenan ya shigo cikin wani wata rayuwa ta jarraba. Ya shigo cikin wata rayuwa ta jarraba, ta wahalhalu. Rayuwar duniya haka take. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum. Allah ya halicci mutuwa da rayuwa don ya jarrabe ku. Saboda duniya gaba ɗaya gida ne na jarraba, gida ne na ibtila'i. Haka ɗan adam yana zuwa duniya, to ya shigo cikin wahalhalu. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Allah ce haƙiƙa mun halicci ɗan adam cikin wahala. Haka duk irin dabarun da ɗan adam zai yi, matuƙar dai yana rayuwa a doron ƙasa, duk dabarun da zai yi na ya kauce wa wahala ba zai iya ba. Dole wannan wahala sai ya ji ta. Kullum tunanin ɗan adam ya zai samar wa kansa sauƙi. Shi yasa tun ana tafiya akan dabbobi, aka zo aka yi ta tunani har aka samo wani abin da ya fi dabba sauri, aka ƙera ana tafiya akan sa. Aka zo aka samo in ga shiga ciki ma, maimakon ya yi tafiyar kawai har a zai baka wani iska, ka ji wani sanyi na da musamman. Aka zo in ana hawan gidan sama da ƙafa, aka zo ana yin wani wata guga da za ta ɗauke ka ta sama da kai, wai ta lifta. Wai duk ɗan adam ya kauce wahala, shi dai kai ya sha wahala. To amma ina wahalan nan sai ya sha ta. Matuƙar dai a duniya kake, to fi kabat. Shi yasa wata rana ka tashi kanka yana ciwo, wata rana ka tashi jikinka yana ciwo, wata rana ka tashi. Ko motsa jiki da kake yi kawai don ka samu lafiya, ai wahala ce. Shi motsa jikin wani gardi ne da shi, ko wani zaƙi ne da shi. Za ka yi ka yi gumi ka gaji, shigi da fici da faɗi tashin da kake yi. In ɗan kasuwa ne, kullum kana cikin yaya za ka samu abin da za ka sayo ka ci, ka sayar ka ci riba. Kullum yanku wani abu ya shigo hannunka, kana tunanin abin nan ya fita daga hannunka ka ci riba, kada wani abu ya zo ya faru. Ma'aikaci ne, kullum haka za ka tashi da sassafe ka tafi wurin aiki, sai yamma ka dawo gida, ka gaji tabbas. In mai mulki ne, kullum kana cikin damuwa, kada mutanenka su yi maka bore. Kana cikin damuwa, wasu suna zaginka, wasu suna cewa baka iya ba. Saboda cikin wahala ake, babu wani abin da za ka yi ka ji daɗi gaba ɗaya yadda kake so. Haka rayuwar duniya rayuwa ce ta wahala. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sijnul mu'min ne, kurkuku ce ta mu'mini, aljanna ce ta kafiri. Akwai sanda Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar yana ɗaya cikin manyan malamanmu na hadisi. Mutumin Masar ne, ya rayu a Al-Qahira. Yana daga cikin malamai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su wadata ga ilimi, kuma ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi duniyar. To wata rana ya hawo keken dokinsa, a wancan lokaci mai keken doki kamar wanda yake da wata makekiyar mota ce a yanzu, irin wacce take miliyoyi ɗin nan. To ya hawo keken dokinsa ya zo wucewa ta gaban wani Bayahude, shi kuma Bayahude yana cikin wahala. Yana cikin wahala ba yadda yake. Sai ya ga wannan malami amma akan keken doki yana ta gudu da shi. Wata rana dai sai ya tsare shi, sai ya ce, yana da tambaya. Ya ce, kai annabinku ya gaya mana, kun ce annabinku ya ce, duniya kurkukun mumini ce, aljanna kafiri. To yanzu ni da kai wake cikin aljannar, wake cikin kurkuku. Shi dai ya gan shi a gurinsa dai ya san shi kafiri ne. To yanzu wahalar da yake ciki a ce shi aljanna yake, kai kuma daɗin da kake ciki a ce a cikin kurkuku kake, waye cikin ba yake kurkuku? Ibn Hajar ya ce, kai ne baka gane ba. Ya ce, ni duk wannan abin da ka gani inda na ga abinda Allah ya tanada min a can a lahira a matsayina na mumini wanda ya imani da Allah, to nan a cikin wahala nake, dadin yana can gaba. Saboda in aka kwatanta abinda Allah ya aje min a aljanna da wannan da kake cewa ni'ima, to wannan kurkuku ne. Kai kuma in aka ka dubo in kayo abinda Allah ya tanada maka na azaba, to zaka san cewa a yanzu aljanna kake. Shi yasa ba za ka so mutuwa ba. Saboda ka dan adam a cikin wahala yake, ko yana so ko baya so, haka zai ta zama. To da zarar aka ce an haihu yaro, ya shigo cikin wahala. Don haka abin da yafi bukata a lokacin shine salam, shine aminci, ya samu ya kubuta. Shi yasa wani mai hikima yake cewa ta'ammal buka at-tifli inda khurujihi ila hadhihi ad-dunya idha huwa yuladu tajid tahtahu sirran aziman ka'annahu bikulli alladhi yalqahu minhu muhaddadu wa illa fama yubkihi minha wa innaha la'awsa'u mimma kana fihi wa arghadu. Yake cewa ka lura da yadda yaro yake kuka lokacin da yazo duniya, yana fadowa duniya sai fashe da kuka. Ka kula, zaka ga akwai sirri mai ban mamaki cikin wannan. Kamar yanzu ya zo gurin da yake ganin akwai barazana a rayuwarsa, zaka dole ya fashe da kuka. In ba haka ba, me zai sa yana cikin ciki inda can yake da kunci bai yi kuka ba, sai inda ya zo gurin da yake da yalwa kamar duniya kuma ya kuka? Tabbas abinda ya hango cewa ya zo inda yake ya zai fuskanci barazana iri-iri, shi yasa ya fashe da kuka. Shi yasa yaro ana haihuwarsa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, shaitan zai yi wuf ya fara tsikarinsa. Wanda Annabi ya ce wannan yana da cikin sirrin kukan yaro lokacin da ya fado duniya, cara kuka din nan, to shaitan ne ya tsikare shi, ya ɗauko wani ɗan jaririn shaitani ya aje tare da shi su girma tare, shi ne ƙarin da za su tashi, kowa a nan yana da nashi. To wannan yana daga cikin abin da wahayi ne zai gaya maka shi. Amma waɗanda suke likitoci ko waɗanda suke masu ilimin ɗabi'a, abinda za su ce maka, saboda ya shigo wata rayuwar da ba ita ya sani ba, ya saba rayuwa cikin ciki kawai kwatsam, sai ya ji shi a cikin wata rayuwa wata iri, wannan ta sa ya fashe da kuka. To in akwai wannan ma, to ba su san abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba, na cewa akwai tsikarin shaidan, shaidan ne yake tsikararsa. Annabi ya ce duk banu Adam ya gamu da wannan in banda Annabi Isa alaihi salam, shi ne Allah ya kubutar da shi daga wannan. Don haka wannan ya sa yake kuka. Guri na biyu da Allah ya faɗa, yauma ya mutu, ranar da zai mutu, ranar da zai bar wannan duniyar da yake ciki, ya tsunduma cikin rayuwa ta barzakh, rayuwa ta barzahu. To ita rayuwa ta barzahu, kamar ka kwatanta rayuwarsa yana ciki ne da ya zo duniya, ya buro wata rayuwar da ya fi nutsuwa a cikinta, ya zo wata rayuwar da bai taɓa sanin kanta ba, kuma take cike da ƙalubale. To rayuwar barzahu, in ka danganta ta da rayuwar duniya, ta fi ka danganta rayuwar duniya da rayuwar cikin ciki, don bala'in da ke can ya fi wannan. To wannan za a faɗa ne kawai don a yi misali a kusanto da abin. To kaga a irin wannan yanayi, a ce mutum da zarar ya mutu ya shiga wata rayuwa ta barzakh, to wani lokaci ne da shi ma yana buƙatar ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi aminci a wannan lokaci, ya samu aminci. To sai Allah ya lamince ma wannan bawa nashi, ya ce ya samu wannan amincin shi, ya samu amincin shigowarsa duniya, zai iya fita duniya da salama ba tare da shaidan ya yi nasara a kansa ba, ba tare da shaidan ya saukar masa da sharrinsa ba, kuma zai yi nasara yayin da zai bar duniya ya shiga rayuwa ta barzahu. Wannan abin da ake fuskanta na tsoro da fargaba da tashin hankali, Allah ya ɗauke masa shi. To kaga shi ma wannan guri ne da in aka ce mutum ya samu amincewa tun daga yanzu, to babu shakka wannan ya gama samun ni'ima. To sai guri na uku shi ne ranar alkiyama, ranar da za a tashi matattu, Allah subhanahu wa ta'ala ya tattara su gaba ɗaya a guri guda. Bala'in da ke cikin wannan rana ya wuce dukkan wani bala'i da ɗan adam zai taɓa gani. ya taba gani guri ne da duk inda mutum yayi tuntube anan babu tashi anan kana tuntube ka tashi a can tuntube in kai shi babu tashi karaya a can babu ba ta duruwa talauci a can ba ya wadatar da take biyo bayan sa saboda ka ashe a ce ka Allah subhanahu wataala ya amintar da kai cewa wannan lokacin da za ta ka tashi cikin aminci to ai magana ta kare da annabawa za su yi ta cewa ya ubangiji Allahumma sallim Allahumma sallim Allah ka kubutar ka kubutar kai tun daga duniya Allah ya ce ka samu salama to shi yasa aka faɗi waɗannan gurare guda uku waɗanda babu wasu lokuta da dan adam kan fuskanci barazana da tashin hankali da fargaba kamar irin waɗannan uku lokacin da ya tsinci kansa a cikin duniya farfajiyar duniya ya zo cikin bala'in ta kuma iri-iri da lokacin da aka ce yau an karɓi ransa zai yi zaman barzahu zaman kabari to shi ma cikin wata jarraba ce in aka ce ya samu aminci ya gama samun ni'ima sannan da lokacin da za a tashi a yi hisabi da lokacin da gida biyu ne ko wannan ko wannan to aka ce ya samu aminci tun kafin ranar ta zo Allah subhanahu wataala ya lamince masa aminci a cikin wannan ranar to shi ma wannan ya gama samun abu to kaga wannan shine sirrin da ta sa da yasa Allah subhanahu wataala ya keɓance waɗannan lokuta guda uku ko gurare guda uku da aminci don haka duk wani abu da ka gani a cikin alkur'ani to akwai sirri a ƙarƙashin sa ko ka sani ko baka sani ba akwai shi ka roki Allah subhanahu wataala ya sanar da kai abinda ke cikin alkur'ani na hikimomin ubangiji suna da yawa duk irin tunanin mutum sai dai ya kwakulo wani abun amma wasu abubuwan ba zai kai gare su ba to Allah subhanahu wataala ya rubuta wa annabi Yahya alaihi salam a ƙarshen rayuwarsa yayi shahada wani zai ce to ai an ce aminci ina ga aminci ga wanda za a kashe mutum ya mutu ta hanyar kisa ba shine yake ba shine ya rabu da amincin ba aminci ya rayu shaydan bai iya nasara a kansa ba bai iya zamar da shi ba bai iya sa shi ya shiga wata talababiya ba wannan ita ce babban nasara ita ce babban aminci da zai samu amma kashe shi fi sabilillahi ya mutu a wajen ɗaukar kalmar Allah wannan ɗaukaka ce ya samu daraja ce ya samu kuma dan rayuwar nan da Allah subhanahu wataala ya kira shi da ita ya sa masa Yahya wannan suna ya bi shi har bayan mutuwarsa kamar yadda muka ce ana zaben suna dan sunan ya zan yayi an dace ga shi wannan mai suna to duk wani wanda zai sa wa ɗansa suna sai dai yayi fata amma wanda Allah subhanahu wataala ya zaba masa suna ya sa masa to babu shakka wannan sunan sai ya fi bayyana a cikin sama da kowane suna saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya rubuta yayi shahada don rayuwarsa ta ci gaba wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun kada ku kuskura ku ce ba waɗanda ake kashe su wajen ɗaukaka kalmar Allah matattu ne rayayyu ne ku ne ba kwa sani ibnu kathir a cikin littafinsa al-bidaya wa nihaya yake cewa malamai masana tarihi sun ambaci abubuwa da dama dangane da dalilin da yasa Yahya alayhis salam ya rasa ransa to amma yace wanda yafi shahara a ciki shine wani daga cikin sarakunan zamaninsa a Dimashq babban birnin ƙasar Siriya a yanzu yana son ya auri wata wacce take muharramiyarsa ce wato ƴar uwarsa ce bintu ukhtihi ce kaga bai halatta ya aure dan shi uba yake a gunta to yana so ya aure ta sai Yahya a matsayinsa na malamin addini ko a matsayinsa na annabin da yake karantar da al'umma a lokacin aka gaya masa ya ce bai halatta ya aure ta ba don wannan haramun ne a shari'ar annabi Musa alayhis salam shari'ar at-taura to wannan sai ya bata masa rai ya bata wa ita ma so take ya aure ta to shine wata rana suna tattaunawa da ita da shi wannan sarki sai ya ce ta faɗi abin da take so. Ta ce ita abin da take so shi ne a kawo mata kan Yahaya. Saboda haka ya sa aka je aka kashe shi aka cire kansa aka kawo mata aka aje mata ita a tasa. To sun ce ana aje mata ita ma nan take ta faɗi ta mutu ba ta je ko ina ba. Shi ya sa Ibn Abi Shayba cikin littafin Al-Musannaf ya ruwaito mana cewa Sayyidina Abdullahi ɗan Umar Allah ya ƙara masa yarda shi da mahaifinsa wata rana ya shigo masallaci lokacin an kashe Ibn Zubair Abdullahi Ibn Zubair Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi da ya ci garin Makka da yaƙi ya kashe shi. Bayan ya kashe shi kuma sai ya gicciye gawarsa aka ɗora gawarsa a kan ice aka batta nan kowa ya gani. Wannan alama ce ta cin mutunci da zarafi da wulaƙanta mutum. Saboda sai ya sa aka gicciye gawarsa bayan ya kashe shi. To ya shigo sai lokacin an rataye gawar an gicciye gawar Abdullahi ibn Zubair. Abdullahi ibn Zubair kamar da ku sani mahaifiyarsa ita ce Asma. Ita ce Asma binti Abi Bakar. Ita ce mahaifiyarsa. Mahaifinsa kuma Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair kuma kamar da ku sani da yake ga Safiya gaggon Annabi sallallahu alaihi wasallam. To da yazo sai ya hadu da Asma lokacin ta shekara wajen shekaru sun tafi ta an ce ta kai wajen shekara 100 a lokacin. Ga ɗanta nan an kashe shi kuma an ji an rataye gawarsa. To shine sai Abdullahi ibn Umar yake kwantar mata da hankali yake lallashinta yana mata wa'azi yana ce da ita innal juthata laysa bi shay wa innama al-ruhu inda Allah fasbiri wahtasibi. Yake gaya mata ce wannan gawa ce ba wani abu bane, yace rayukan suna gurin Allah. Shi yanzu ransa ta tafi, Allah subhanahu wataala ya karɓi ransa yana ce da karraba shi. Wannan gawarsa ce gangan jiki ne katta damu. Don haka ta yi haƙuri ta nemi ladanta a gurin Allah. Sai ta ce cewa da shi ma yamna'uni min as-sabr wa qad uhdiya ra'su Yahya ibnu Zakariya ila baghiyin min baghaya bani Isra'il. Shi me zai hana in yi haƙuri kan annabin Allah Yahya ɗan Zakariya shi aka ɗauko a matsayin kyauta aka kai wa karuwa daga cikin karuwan Bani Isra'ila. Idan an yi wa annabin Allah irin wannan, ni dan an yi wa ɗana wannan, me zai hana ni haƙuri? Inda wannan cin mutunci ne da zubewar daraja, Allah ba zai bari a yi wa annabinsa. Tunda har abu ya samu ga ya faru ga annabinsa ya nuna ba zubewar daraja ba ce. Don haka wannan kakka wato tana gaya masa kai ya ɗauka ko ta rikice ko ta abin nan. Tana da wani ilimin da ba zai sa ta shiga cikin wannan halin da yake tunani ba. Ga Zakariya ibn Yahya kansa aka ɗauka aka kai wata karuwa a matsayin an bata wata kyauta. To wannan shi ne ƙarshen ƙissar Yahya ibn Zakariya da Allah ya kawo mana ita a nan. To bayan ya gama kuma sai aka shiga ƙissar Maryam alayha salam.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول الله ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.
To ayoyin da suka gabata dukkan su Issa ce ta Annabi Yahya alayhi salam da Allah ya fara mana da ita labarin Zakariya da ɗansa da haihuwar ɗansa Yahya, wanda kamar yadda kuka ji tana kunshe da wani abin mamaki, shine an haifi yaro daga tsohuwa wacce ke bakarara da tsoho wanda ya shekaru ya tsufa tukuf, amma Allah subhanahu wata'ala ya samar da ɗa daga cikin su. To wannan abu ne mai ban mamaki. To sai aka zo kuma sai aka kawo maka kissa da tafi wannan mamaki, ita ce kissar Maryam alayhi salam da haihuwar Annabi Isa. Idan kana mamakin haihuwar yaro daga tsoho tukub da kuma tsohuwa tukub bakarara, to ga wanda ya fi ta zama mamaki, shine haihuwar yaro ba tare da uba ba, daga kuma matar da take budurwa ba ta taba aure ba. Wannan tafi ban mamaki. Idan muka wuce asalin halittar dan Adam, kissar asalin halittar dan Adam shine Annabi Adam alayhi salam da Allah subhanahu wata'ala ya samar da shi daga babu, ya samar da shi daga turbaya. To banda wannan ba a taba samun wani kuma abun mamaki ba na halittar dan Adam kamar haihuwar Annabi Isa alayhi salam. Wancan na farko halittar Annabi Adam, babu wanda yake nan cikin mu lokacin da akai, babu wani dan Adam da ya ga wannan, babu wani dan Adam da ya ga wannan. Ma ashhadtukum khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusikum. Lokacin da Allah ya halicci dan Adam, babu wani dan Adam da ya ga sanda aka halicci dan Adam. To tunda bai ga wannan ba, to Allah zai nuna masa kuma wani abin mamakin da shi kuma a samu irinsa jinsinsa ‘yan Adam wanda za su gani, za a yi a gabansu za su shaida, shi ne haihuwar Annabi Isa alaihi salam ba tare da uba ba. Haihuwarsa ba bisa al’adar da aka saba samun ɗan Adam da gare ta ba, domin ɗan Adam ya gani da idansa, ya ci gaba da hararo wannan ƙudura ta Ubangiji da ikon Ubangiji, idan har ba zai iya waiwayowa ya koma ya yi batun halittar Annabi Adamu ba. Wataƙila halittar Annabi Adam bai gani, ba wanda ya gani da zai ba shi, amma wannan an yi a gaban ɗan Adam, ɗan Adam ya gani, zai ci gaba da ba da labarinsa. To bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gama batun Zakariya alaihi salam, sai zo da batun a kissar Maryam alayhi salam, cewa zkur fil kitabi Maryam, ka ambata a cikin wannan littafi shine alqur'ani kissar Maryam, idhin tabadat min ahliha makanan sharqiya, lokacin da ta yi nisa ta bar danginta ta nufi wani guri can gabashi, fattakhadhat min dunihim hijaban, ta riƙi wani shamaki tsakaninta da su, fa’arsalna ilaiha ruhana, sai muka aika mata da ruhinmu, shi ne mala’ika Jibril, fatamaffala laha basharan sawiya, sai ya fito mata a wani mutum mai daidaitacciyar halitta. Qalat, ta ce inni a’udhu birrahmani minka in kunta taqiya, ni ina neman tsarin Allah mai rahama da kai idan har kai ka kasance mai tsoron Allah. Qala, sai yace inna ma ana rasulu rabbiki, ni ba wani bane face manzo ne daga Ubangijinki, li ahaba laki gulaman zakiya, dan yi miki kyautar wani yaro mai tsarkakakke. Qalat, tace anna yakunu li gulamun, ta yaya ne zan samu ɗa, zan samu yaro, walam yamsasni basharun, alhalin mutun namiji bai shafe ni ba walam aku bakiya kuma ban zan abinda mazinaciya ba. Qala sai yace kazalika haka abin yake. Qala rabbuki huwa alayya hayyun, ubangijinki yace wannan abu mai sauki ne gare ni. Walinaj'alahu ayatan linnasi, kuma dan mu sanya shi ya zan aya ga mutane. Wa rahmatan minna, kuma ya zan wata rahama daga gare mu. Wa kana amran maqtiya, kuma wani al'amari ne da an riga an yanke hukuncin sa. Sai ya wa kana. To anan Allah subhanahu wata'ala ya bude kissar da wadhkur fil kitabi, ka ambata a cikin wannan littafi. Alkitab anan ana nufin alqur'ani, alkhitab li muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ka karanta wa al'ummar ka labarin maryam alaihi salam, dan su san darajar ta kuma su san kamalar kudurar mu. Ambatanta a cikin alqur'ani, Allah ce wadhkur fil kitabi, a ce a ambace ta a alqur'ani, wannan shi ma dan a nuna maka girman darajar ta ne. Alqur'ani wanda littafi ne babba da ba a taɓa samun wani littafi kamar sa ba, shi musulmi suke karantawa a gabashin duniya da yammacinta. To a ce an ambaci kissar Maryam a ciki, dalili ne da yake nuna girman sha'aninta, dalili ne da yake nuna darajarta. Maryam ita ce Maryam mahaifiyar annabi Isa alaihi salam, ‘yar uwa take ga mahaifiyar Yahya wanda aka gama ba mu labarinsa, da annabi Isa da annabi Yahya ‘ya’yan ya da ƙanwane. Mahaifinta shi ne Imran, ɗaya daga cikin manya-manyan masu ibada kuma masu shugabanci na addini a cikin Banu Isra’il. Zuriyar Imrana tana tikewa da zuriyar annabi Dawud ne alaihi salam, saboda haka ta fito daga babban gida kenan. Maryam ta fito daga ɗaya daga cikin manya-manyan gidajen Banu Isra’ila a zamaninta. Alƙur'ani ya gaya mana yadda aka haife ta, da irin yadda ita ma tasowarta ta kasance, da irin yadda da Allah subhanahu wata'ala ya darajta ta tun tana ƴar ƙarama, da yadda Ubangiji ya karɓe ta, ya nuna abin mamaki dangane da sha'aninta tun kafin a zo haihuwar annabi Isa. Ubangiji subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa ithqalat imra'atu imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. A nan, a waɗannan ayoyin, Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana irin tasowar da Maryam ta yi alayhi salam, da yadda aka haife ta, da yadda ta samu tarbiya, da yadda ta samu kula. Ibada ce da tsoron Allah suka kewaye ta ko'ina. Ta taso cikin gida na tsoron Allah, gida na bautar Allah. Tun tana cikin cikin mahaifiyarta, mahaifiyarta ta yi bakance cewa abin nan da yake cikinta a lokacin ba ta san me za ta haifa ba, namiji za ta haifa ko mace. Tana sa tsammanin ta haifi namiji, shi yasa ta ce ma nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni, abin nan da ke cikin cikina na yi maka bakancen shi, zan ƴanta shi don bautarka, wato zan raba shi da dukkan wata ɗawainiya ta rayuwar duniya, ya koma kawai hidima zai yi wa addininka. To tun tana ciki mahaifiyarta ta fara wannan, ta yi wannan bakanci tsakaninta da Allah, har kuma lokacin da ta zo ta haife ta, ga shi ta haife ta, ta gama ci ta haifa, amma ba ta fasa abin da ta yi niyya ba. Inda a ce ta bi waswasin shaidan ko iblis, ci to ke dama ai namiji kika yi niyya, kuma yanzu mace ce, saboda haka kina da dalilin da zai sa ki janye wannan alwashin da kika sha. Ina ta ci gaba da dagewa akan wannan alwashin da ta ci, shi kansa wannan dagewar wata ibada ce. Ta dage bayan ga wani dalilin da za ta iya sa ta sumbule, ta ce ta fasa, ta zame, ta ce ta fasa, amma ba ta fasa ba, ta ci gaba da wannan, ce inni wada'tuha unsa wallahu alam bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal-unsa, Allah gashi dai mace na haifa, namiji na su in haifa, saboda mace ba za ta zama daidai da namiji ba. To amma duk da haka Ubangiji ka karba, na sanya mata Maryam, kuma ina neman ka tsare ta da ita da zuriyarta daga shedan. Wannan yasa hatta Annabi Isa alayhi salam kamar yadda Annabi ya gaya mana shedan bai iya taba shi ba yadda yake taba yara saboda wannan addu'a da mahaifiyar Annabi mahaifiyar Maryam ta yi inni uizuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim ina neman mata tsari da ita da zuriyarta daga shedan sai zan shedan ko zuriyarta bai iya taba ba wato shine Annabi Isa alayhi salam to kaga ashe ta taso cikin wani yanayi na bautar Allah ta taso cikin wani gida na tsoron Allah tun tana ciki ake ambaton Allah dangane da ita har ta zo duniya ana mata addu'a saukowarta tana saukowa mahaifiyarta tana mata addu'a ta kai ta abin nan ta dauke ta ta bada ita Allah subhanahu wataala ya jefa renanta a hannun annabin Allah saboda shi mai babba wanda yake kula da abin da aka yi qura'a sai gashi qura'ar sa ce ta fito tunda kowa so yake karbe ta sai ya zama da shi qura'ar sa ta fito ubangiji ya danka renansa shi yasa cewa kafalaha zakariya to wannan ita ce Maryam alaiha salam insha Allah lokaci yayi zamu da tsaya anan amma insha Allah gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada abinda ku yi na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.